Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkamu da sake saduwa. Salu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A kasuwar man fetur ta duniya, farashin mai ya faɗi warwars. Ga ƙasa irin Najeriya, wadda tattalin arzikinta ya ta'allaka ne akan kuɗin shiga da take samu daga mai, ina makomar ta yau. Tunda ta samu mai, ƙasar ta yi watsi da noma da wasu sana'o'i da aka sanmu da su tun da can. Kai, ana iya cewa mata yama waɗannan sana'o'i ne riƙon sa kainar kashi. Yanzu da farashin mai ya faɗi, me zai faru a fannin tattalin arzikin ƙasar? To yau, filin ya gayyato Dr. M.K. Hassan na jami'ar Penn State da ke jihar Pennsylvania a nan ƙasar Amurka, wanda zai so mai mana bayanai akan abubuwan da ke tafe da faɗuwar farashin mai da abin da ya kamata ƙasa irin Najeriya ta yi. Mun sauran firar tamu inda na ce masa gabatar da kanka ma masu sauraron mu.
So, sunana Dr. Muhammad Kabir Hassan.
Tattalin arziki yana cikin abin da ya damu kowa.
Hakane.
Domin ya shafi rayuwa da zamantakewar mutane. In ka duba, Najeriya ta danganta ne akan sayar da mai a kasuwar duniya.
Gaskiya hakane.
To yanzu an waye gari farashin mai ya faɗi warwas a ƙasa. Anaka ganin menene illar wannan abu akan tattalin arzikin Najeriya?
Kamar yadda kuka ji, lalle farashin mai yana ta faɗuwa a kasuwan duniya. Abinda ya jawo kuma shine wasu canje-canje da aka samu a ita kasuwan mai na duniya.
Kamar me?
Kuma kasuwan hada-hadan kuɗaɗe.
Kamar waɗannan irin canje-canje.
Misali, kafin bayan da tattalin arzikin duniya ya shiga matsala a 2009 haka 2008, sai ƙasashe suka ɗauki matakai kamar nan ƙasan Amurka, wanda tattalin arzikinta ya kai kashi wajen 28 na duniya, girman tattalin arzikinta, nan da yake ta sami matsala, sai suka fara wani shiri na tayar da tattalin arzikinsu, wanda ake ce masa quantitative easing, wato kamar shiri ne na ƙara yawan kuɗi, buga kuɗaɗe da suka yi ta bama bankunansu, ana ta hanyar da suke sayar da wani abin da ake ce mai takardar gwamnati ta bond, kamar hanya ne na bama,
wato kamar an ba su rance.
Yawwa, to sannan kuma suka sauke kuɗi ruwan babban bankin su na ƙasa, wato Central Bank din su, ana ce mata Federal Reserve. Sai ya dawo interest rate din, ya dawo kuɗin rance ruwa kenan, ya kusan zero ba, kusan babu. So kamar bankunan an yi ta basu kuɗi ne kawai. So wannan sai ya sa da yake dama su ne da kuma kamfanoni masu hada-hadan mai, su hedge funds, sai ya sa suna ta bidding na mai. Shine ya sa kuɗin mai ya yi ta tashi, ɗaya daga cikin dalilin kenan. Sannan kuma da bunƙasan tattalin arzikin ƙasashen kamar China, da ya sa suna buƙatar mai, shi ma ya taimaka sai kuɗin mai ya yi ta tashi. To kuɗin mai, abinda ya masa signal ya fara faruwa shine da suka gama buga kuɗinsu cikin shekara 5, don aƙalla kowane wata sukan pumping ɗin wajen $85 billion.
Suna saka cikin kasuwa ko?
Ya gane a quantitative easing. Ya gane yawan kuɗin da aka saka a kowane wata, shine budget din Najeriya gaba ɗaya bai fita $30 billion ba, dollars. Amma ga nan ana pumping in wajen $85 billion a wata into the banks. Shine ya sa kuɗin mai ya yi ta tashi. To da Central Bank Governor su Janet Yellen ta ba da signal cewa za a bar wannan harkan ƙarin kuɗaɗe ma bankuna turu wannan rancen, da kuma za a ɗaga kuɗin ruwa interest rate daga Oktoba. Dalili da ya sa daga watan Oktoba da ta wuce sai kuɗin mai ya fara faɗuwa.
Ina cewa kuɗin mai zai hau ne, tunda yake zai kamar wato kudi yayi tsada?
Eh to in kudin yayi tsada ba kudi dama su an ba su kudin banza ne suna bidin mai.
Suna ta sayan mai.
Wanda suke sayan man the hedge funds, the investment banks wanda suke trading.
Mhm.
Trader din man yanzu ba kudi so ba kudin ba da bashi ba masu sayan mai wanda suke trading suna bidin ba kudi sosai tunda ita Federal Reserve yanzu ta
wato babu dai abin da za su je kasuwa da shi su sayi mai
yauwa to tun da rage yawan kudin da ake pumping na kudin banza wannan quantitative easing an dakatar da shi sannan za a daga kudin bashi interest rate
ruwa
wato kudin ruwa na karban bashi kaga wannan ya sa samun kudi zai tsada tun da ta fadi wannan maganan a October shi ne one of the dalilin da ya sa kudin mai ya fara faduwa na biyu an sami sabon fasaha
wace irin fasaha
fito da mai a gargashin kasa wanda da yana da wayar halan fitarwa
eh wanda yake suke fita daga cikin teku
gargashin duwatsu da kuma a kasa ma ana ce masa fracking hydrofracking wannan wanda za a fasa a tafi kasa sannan kuma shi abin da ake tona man da shi yana da makaman stiyari har kuna yake a gargashin kasa in yayi kilomita 3 a kasa street zai iya sake yin kona ya tafi kilomita 2 har cikin reservoir wato asalin inda mai yake a faffasa duwatsu a dinga fito da man da da ba iya fito da shi
wato wannan sabon fasaha ce
wannan sabon fasaha ne yasa suka yi ta fasa duwatsu karkashi inda da mai babu sosai kamar misali a jihar Pennsylvania an tuni rijiya irin wannan na gas ya kai 2500 cikin shekara 4 da suka wuce a nan Texas nan ma an yi amfani da fracking din nan bayan an yi wannan tunon ana zuwa a pumping din ruwa ne sosai a cikin region don ya fito ya sa man da ya makale a ciki da da baya fitowa
ya fito
to wannan sabon wannan fasahan an suna amfani da shi sun ƙara yawan gas din su da yawan man su a jahohi da yawa kamar su North Dakota, Texas, Pennsylvania, Ohio ya sa yanzu America ta dawo ma daga wannan shekaran za ta dawo ta fi kowane ƙasa yawan mai da za ta take fitarwa da shi daga ƙarƙashin ƙasa.
Wato wannan ya rage mata sayan mai daga waje kenan?
Yauwa misali yanzu ina ji ma Najeriya kam gaba ɗaya ma ta daina sayan mu ma. To yanzu saboda wannan samun ƙarin mai da aka yi a nan sun ma rage. Ma rage ma kusan ba sa ma sayan mamu mamukan.
To me yasa kuma take son ta jawo layin mai daga Canada?
Yauwa to banda wannan ina muna maganar supplies ne akwai kuma ƙarin supply da ake tunani ma Canada ma tana da mai a yankin Alberta. Suna da wani irin ƙasa shi kuma mai ne ya jika ƙasan ana ce mai tasan wanda in an matse ƙasan tana fito da wani irin mai. To ana son ai wani dogon pipe daga nan cikin Alberta yankin Alberta ya shigo har to South Dakota ya kawo man Canada shi ma to wannan dai har yanzu shugaba Obama yana kokarin hana yin wannan din saboda matsalan wannan
yanayi
so wannan ma wani ƙarin mai ne da zai shigo kasuwan duniya sannan Mexico da take da mai ita ma a nan ta canja yanayin bama masu sa zuba jari don zo su saka hannun jari na fito da mai a Mexico so maganan da muke shine banda sabon technology akwai sabbin wajaje na fito da mai wanda suka ƙara yawan mai a kasuwan duniya shi ma
to jama'a sabili da karancin lokaci anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba da firar a madadin bakon namu Dr. MK Hassan da Chiobahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya
baza karibi ne kun tinka kun kuma ka taji kashewa to ka kashe duk hanya.